واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو البر الرحيم dukan godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmuwar Allah da agajinsa da taimakonsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki daya wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkarsa su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma Allah ka kara wannan manzo daraja ka kara masa martaba ka kara masa mutunci ka hada mu da shi a jannatul firdaus yan uwa yau khutubar mu za ta tattauna ne akan wasu matsaloli da suke tasowa a wannan kasa waɗannan matsaloli matsaloli ne waɗanda suke buƙatar bincike da nazari kafin kai magana a kansu ba kuma su ba duk abin da zai taso wa musulmi a rayuwarsa ana buƙatar kafin ya furuci ko ya magana a kai ya zama yana da cikakken bincike akan wannan matsala imma wannan abin yana da alaƙa da addini ya binciki ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke da alaka da wannan magana kafin ya tattauna akan ta bima kuma wannan mas'ala tana da alaka da al'umma da harkokin jagoranci na al'umma da shugabanni da siyasar kasa to wannan yana da kyau ya kutsa cikin ma'abota abun da kuma kafafan yada labarai domin ya jiyo hakikanin me ke faruwa da kuma abin da ke kasancewa dangane da wannan matsala idan mutane ba sa daukar waɗannan matakai musamman masu da'awa da kuma malamai masu karantarwa waɗanda al'umma take ganin su ne kadai wanda suka saura mata wanda take iya cire musu kitse a wuta to lalle za a ci gaba da zama cikin fagauniya da hayaniya da bankaura Allah ka tsare mu al'ummar Najeriya musamman ta arewa muna cikin masifa muna cikin tashin hankali wannan ko shakka babu ko shakka babu ko makaho ya laliba ya ji halin da muke ciki ya san cewa al'ummar mu tana cikin masifa tana cikin bala'i to amma duk wani bala'i da duk wata masifa babu yadda za a yi ta zamanto ba ta da sababi ko dalili ko kuma wanda suka jawo ta domin haka kawai Allah madaukakin sarki baya afkawa mutane da bala'i haka sidda inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqaumin su'an fala maradda lahu Allah bai canja wa mutane yanayi ko halin da suke ciki sai idan su sun canja wa kansu halin da suka tsinci kansu wanda Allah ya ajje su Allah ya ce kuma inna nufati mutane da bala'i billahi allazi la ilaha illa huwa dud duniya babu wanda ya isa ya tare musu wannan bala'i akwai matsala da ta taso sati daya kusan biyu da suka gabata wanda wasu da dama sun yi ta bina akan me zai hana ne magana akan wannan abin tun satin da ya wuce nace musu a ina bincike akan me yake faruwa domin Najeriya wata irin kasa ce wanda zaka hangi wuta a masaka amma kuma wallahi a makera take ci baka sani ba zaka hango ta a makera amma billahi ladhi sai ka samu a masaka take ci baka sani ba to in baka yi ilqa'in nazar wato jefa hankali da tunani da bincike akan matsalar ba sai ka zo ka afkawa wasu mutane ba tare da haƙƙi ba dan haka wajibi ne akan mu muna girma ilimin mu na karuwa hankalin mu na karuwa tunanin mu na karuwa binciken mu na karuwa nazarin mu na karuwa wannan shi ya kamata ya zama da'i kullun ya zama kar ka zama jiya tamkar yau yau tamkar jiya da hekaran jiya dan haka an yi da ni nace ba zan yi magana akai ba sai na gama bincike na tukunna idan na gama bincike sannan zan yi magana akai har zuwa yanzu nan ni ban gama binciken ba amma zan yi magana a bangaren abin da na iya bincikowa kuma na gano domin abin mamaki akan wannan matsalar wallahi har tafiya sai da nayi wanda ba wanda ya san nayi ta in ba waɗanda tsiraru da waɗanda na gayawa ba dan saboda in binciko me yake faruwa ne su waye da wannan fitinar me yake kasancewa a ƙasar alhamdulillah mun samu bayanai waɗanda wasu suna daidai da abin da ake faɗa wasu kuma wallahi tallahi tamaman sun saba ba haka abin yake ba haka mutane mu ji tsoron Allah yadda baka so a barka cikin mutuncinka baka so a runtuma cikin mutuncinka a cinye a kwakule a sharɗe wallahi kai hankali da higa cikin mutuncin wani in ba da haƙƙi ba ya cancanci a ceta mutuncinsa wallahi mu shiga taitayin mu masalan Najeriya dai ni aya ɗaya mutum zai jawo min ko ya jawo min hadisin annabi Muhammadu na bincika na tabbatar ya inganta wallahi sai in gaskata shi akan wannan ayar ko wannan hadisin amma duk maganar da ka zo ka gaya min in dai a Najeriya ne tunda dai kai ba mala'ika Jibrilu ba ne ko ba ɗaya ne daga cikin mala'iku da Allah ya turo ba annabawa kuma sun ƙare na rantsi da Allah ko ubana ne ya gaya min magana sai na je na yi bincike akan ta kafin ne magana akan ta wannan shi ne gaskiyar magana in ku har kawayi gari tana ɗibanka kana maganganu akan al'amuran mutane da al'amuran jagoranci da shugabanci baka binciken me yake faruwa to lalle ko wata ran za ka jangalo wa kanka fitina saboda haka matsalolin suna buƙatar nazari jama'a kuma mu masu da'awa mu ya kamata mu karanta wa mutane wannan domin muna da ayoyi aƙalla kusan guda uku wanda suke faɗakar da mu akan haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fil ardi fatabayyanu ya ku masu imani in kun buga a doran ƙasa kun tafi wata harka ko ta jihadi ko ta neman ko ma ta menene Allah ya ce ku dinga bincike wala taqulu liman alqa ilaykum assalama ko assalama lasta mu'minan Allah ya ce kar ku gamu da mutum ya jefo muku sallama ku ce kai ba mu'mini bane ku bincika ku sani ma mu'mini ne na gaskiya ko ba mu'mini ne na gaskiya ba ya za mutum ya zo ya ma sallama ka ce kai ba musulmi bane Allah ya ce ku yi bincike wannan aya ce umuman tana magana akan abin nan khususan tana magana akan wata mas'ala amma umuman tana magana akan mas'alar bincike akan mas'ala in ta taso al-huda huda ya tafi ran gadi annabi Sulaiman bai sani ba daidai ya dawo annabi Sulaiman ya ce ina ka je ya bashi labarin inda ya je daga cikin labarin ya ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim naje na samu wata mata tana mulkin waɗannan mutane duk abin da kake baka tsammani na mulki an bata kai tana da gado ma mai girma amma matsalar shi ne wajadtu ha wa qaumuha yasjuduna lillahi li shamsi min dunillahi na same ta da ita da mutanen ta suna sujjada wa rana ba Allah suke wa sujjada ba yana gama wannan magana annabi Sulaiman sai ya ce sananzo za mu duba a sadaqata am kunta min al-kadibina ƙarya ka zo mana da ita a cikin labarin ka ko kuma da gaske kake yi wannan annabin Allah ne wanda yana da wahayi da zai aiki da shi wajen tabbatar da abu ko rahin tabbatar da shi wanda ya aika din ya san baiwar da Allah ya mar yana cikin yan fada shi amma da ya zo masa labarin sai ya ce za mu duba ka duba za mu duba shin wannan abin da ka zo mana da shi gaskiya ne ko ƙarya ne a sadaqata am kunta min al-kadhibina shin ƙarya kake ko gaskiya ka zo da ita idan annabi Sulaiman tare da wahayin da Allah yake masa tare da kasancewarsa annabi manzo tare da kasancewarsa mai shari'a a hannunsa tare da kasancewarsa an masa baiwa ta mulkar duniya mutananta da tsuntsayenta da aljanunta amma za a zo masa da labari yace sai nayi bincike kafin na ce wani abu dan Allah ina da ni da kai yan karan kadamiya haka kawai mu zo mu dinga afkawa maganganu ba tare da mu bincika masa me yake faruwa ba yana da kyau muna girma muna ƙara jin tsoron Allah Qur'anin da muke karantawa ya dinga canja halayen mu in har da gaske muke karanta shi salloli da azumi da muke da duk wata mu'amala ta addini a dinga ganin canji daga dabi'un mu da halayen mu wannan shi yake nuna cewa abinda muke karantawa muke karantarwa yana amfani hatta a jikin mu amma idan ya zamto yadda jahilin gari zai magana a social media ya watsa in ya so komai ta fanjama ma fanjam haka kai ma zaka zo ka zauna ko ka hau minbari ka fantsama magana in ya so komai ta fanjama fanjam wallahi baka da bambanci da jahilan gari wallahi baka da bambanci da jahilan gari da haka kawai kai ma gara a sai waya a baka ka zama dan tamore kawai ka zama dan tamore kawai kai ta maganganu kuma wallahi barin fada muku mafi yawanci wasu suna maganganu irin wannan ne kawai dan su yarda da waɗanda suke sauraron su na rantsa da Allah da ya busa min numfashi a wannan kan minbarin ko ka yarda da ni ko kar ka yarda da ni na rantsa da Allah ba za ka sake jin magana ta san zuciya daga baki na ba Allah in ka ga dama ka zo in ka ga dama kar ka zo ya rage naka amma magana san zuciya wallahi wallahi mu ji tsoron Allah mu batta mu ji tsoron Allah wannan ba daidai bane duk abin da zamu faɗa anan sai mun yi iyakacin kokari wajen tabbatar da ingancin sa ya rage idan ka ji ka je ka zage mu ka ce mun faɗa dama kai ba haka kake so a faɗa ba yo dama abin da kake so a faɗa muka zo faɗa maka yo ai dama shi dabi'ar wa'azi ma shine a faɗa abin da ranka bai so in dai har kullum a gurin wa'azi abinda kake jin dadi ake faɗa ma ƙarya kake ba wa'azin ka zo sauraro ba wallahi ƙarya kake wallahi dabi'ar wa'azi da karantarwa kullum ita ce ka ji abinda kake aikata ba daidai ba ka gyara to idan annabawan Allah za su dinga bincike akan matsala kafin su yi hukunci akan ta to ta ina ni da kai za mu dinga yin maganganu ba tare da wahayi ake mana daga saman bakwai dai har muka tabbatar da komai gaskiya ne kuma al'ummar da muke cikin ta a yanzu wanda ta kai matakin da za ta zage ka kai mai faɗa mata gaskiyar ma inda za ka yi mata guda 99 daidai ranar da kai kwaya ɗaya bisa kuskure ke ka ruruga wa iyayenka ashar ita ce za ka tsaya sai ka faranta mata ne wajen faɗa mata abin da kake so kuma kar ma ka saurare ni in ka ga dama amma dai ka sani in dai zaka zo nan gaskiya zaka ji abin da na gamsu da shi cewa haka bincike ya tabbatar to shi zan yi magana akan sa wannan shine ka'idar Allah madaukakin sarki da ya tahi abbar mutumin da ke yada bayanan da ba su da inganci ba shi da tabbas kira shi da fasik shine aya ta uku bayan ya ayyuhallazina amanu idza darabtum bayan a sadaqata am kunta minal kadhibin zamu bincike ƙarya kake ko gaskiya Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i kaga mai zuwa da labarin ƙarya an kira shi da fasiki dan Allah idan wanda ya zo da labarin ƙarya fasiki ne kai da ka dauka ka yayata wa duniya me sunan ka ka bani amsa da kanka Allah ya ce fa tabayyanu ku yi bincike me dalili kamar mun fada mai mai Allah me hikimar yin binciken sai Allah ya ce an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina kar ku je ku afka wasu mutane da jahilci har ku wayi gari kuna nadama akan abin da kuka fada yasa malaman hadisi suke da ka'idoji guda 25 kafin su karba hadisi ka'ida dai guda 25 suka kafa suka ce sai tun tabbatar da ita akan wani hadisi kafin su ce eh daga annabi yake ko ba daga annabi yake ba saboda kare maganganun manzon Allah amma mu yanzu labarbarun mu kawai jin su muke hatta gidajen rediyon da kake dogaro da su wataran sai kana yi kana comparing din su da wasu sauran gidajen radio in ba haka ba su ma akwai makaryata domin wasu abubuwan siyasantar da su ake kuma sai ka samu a cikin su akwai wasu yaran yan siyasa wanda kokari suke su kare martabar wani ko kuma su bata sha'anin wani to su ma sai kai hankali da su in banda yanzu da aka dawo ana cin su tara idan suka faɗi maganar ƙarya hukumar su ta NBC da waye tana daukar matakai akan su da idan kaga irin abubuwan da gidajen radio din nan da talabijin suke yadawa na banza akan wasu wallahi abin su ya baka mamaki amma alhamdulillah yanzu an kafa hukuma wadda take da alaka da irin waɗannan abubuwan daga mutun ya faɗi abin da ba daidai ba za a ci tare shi wannan ta sa dole suka dawo suna kwatanta gaskiya dan haka kowa sai kai he kada yi kana auna maganganun shi mas'alar da ta taso a kasar nan jama'a mas'ala ce ta maganar kudurin dokar haraji a Najeriya kudurin dokar haraji a Najeriya wannan mas'ala an dauko ta an zo majalisa da ita ina so mu gane hatta yaran majalisa fa idan baka san shi ba ya kamata ka je ka karanta shi shin me ma ake nufi da karatu na farko ga wata kudurin doka me ake nufi da karatu na biyu me ake nufi da karatu na uku yana da kyau da ni da kai mu je mu binciko me ake nufi idan aka kawo kudurin doka karatun farko fa a kudurin dokar shine a yadda jami'an shugaban kasa da suka zo da sakon dokar su higo majalisa a karba kamar yanzu wayan nan ne in dauka in mika maka haka ita ka san me yake cikin ta wallahi baka sani ba sai ka bude to karbar abun a hannun majalisa su karbe shi cewa to shugaban kasa ka turo da sako mun karba wannan shine karatun farko domin iri na dalibi mai karatun hadisi ko mai karatun qur'ani idan mun ji an ce karatun farko sai mu dauka sauke qur'ani ne daga bangon farko an yi har an zuwa an ka sauke zuwa bangon karshe ko kuma littafi ne aka sa daga bangon farko har an kai shi bangon karshe abinda mu muke dauka kenan amma a zahiri su ba haka ne yaran su yake ba ina so ku san duk wata ma'aikata a duniyar nan tana da wani yare tana da wasu terminologies da take aiki da shi wanda idan baka je ka binciki ya suke yaran su ba na rantsi da Allah zaka afka musu da maganganun da ba daidai bane ba za kuma ka tsammace su da wani yanayi wanda ba daidai ba kuma kar ka dauka cewa su azzalume ne wai suna sama kai kana nan kasa idan ka zalunce su Allah ba zai kama ka ba billahi allazi la ilaha illa huwa banda kamu har dauri wallahi za a yi maka ba ruwan Allah da talaucin ka wallahi in kai magana akan mutum komai lalacewa sha'anin shi na rantsi da Allah idan bai yafe maka ba sai Allah ya kama ka yasa akwai maganganun da dama da suka yi su wanda sun dawo yau suna nadamar su kar kuma ka kara gaba har ni da nake maka magana na rantsi da Allah akwai maganganun da ne daga baya na dawo ina nadamar yin su in gaskiya ce ka gurguza ta akan kowa har a karan kanka na rantsi da Allah wannan shine gaskiyar magana shine adalci kuma waɗannan abubuwan sun sa mun shiga taitaimu dangane da yin wasu maganganu waɗanda ba su dace ba akan wasu al'umma dole ne ka tsaya kai bincike ka tabbatar da meye gaskiyar magana kafin ka yi ta dan haka wannan shine karatun farko karatu na biyu shine majalisa ta zauna akan mas'alar tabita ta mika committee su yi bincike in ta karba abin sai ta mika akwai committee shi yasa zaka ji an ce an kafa suwana committee a majalisa na kaza a committee harkar tsaro a committee harkar noma a committee harkar kaza wadannan committeeocin aikin su daga cikin aikin su shine idan aka kawo kudurin doka idan majalisa ta karba shine karatu na farko in ta mika musu suka bincika suka yi analysis akan ta shine karatu na biyu idan ta higo hannun majalisa a zo a tattauna ta sannan a ba da date na public hearing a zo a saurara kai ma kana da yanci ka je ka shiga ka saurari maganganun sannan a ba da shawarar karbar ta ko rahin karbar ta tabbatar da ita ko rahin tabbatar da ita wannan shine karatu na uku yanzu dan Allah jama'a wannan kudurin dokar yana karatu na nawa kai da yanzu kake zagi yanzu wannan kudurin dokar yana karatu na nawa sannan according to wannan ta'arifin da su suka yi akan karatu na 1 da na 2 da na 3 da Allah a wanda matsayi wannan dokar take shine ba azabtar da ita ba bata riga ta tabbata ba bata riga ta tabbata ba wannan abu na farko kenan abu na biyu bari mu dawo kan sanata Barau Jibrin zagin da ake wannan bawan Allah akan cewa shi yake ta yunkurin sai ya tabbatar
kafafan yada bayanai na zamani waɗanda na bibiya kusan guda biyar sun tabbatar da cewa wani sanata ne ma daban yafi zakewa akan maganar bashi din bane. Ba zan faɗi sunan shi ba, ni ma bincike ne dai na gano, kai ma ka je ka gano. In kuma kai baka da bincike sai ashar, to kai ta ruga ashar. Kai iya karatunka kenan, kai ashariya in an yi magana, to kai ashar din. Wadaka ni ba zan faɗi sunansa ba, saboda ba abin kiki yayi ba, kuma ya tabbata shi ya fi zakewa akan abu. Kafafen yaɗa bayanai sun faɗa da yawa daga cikinsu aƙalla ƙwaya biyar sun tabbatar da cewa shi ya fi zakewa. Kai har ma ya fito yana neman afuwar 'yan Najeriya akan abin da ya yi. Bari in ɗan ƙara maka ɗan wala, Allah ka ɗina ɗan ƙara haska maka gane waye. Oho ɗinka in ka gane, in ma baka gane ba ni iya nan zan maka. Ai ba kai ka ban kuɗin data na hau nake bincikowa ba, da za ka ce duk abin da kake so sai na faɗa ma. Saboda haka shi har ya fito ya ba da haƙuri a kan wannan abin da ya yi. Kai sai da ta kai matakin da wani malami a ƙasar nan ya fito ya dinga zunduma masa ashariya da tsinuwa. Na ƙara ma kaɗan daga ciki, duk dai ka je ka bincika ka tabbatar waye ne. So kaga shi sanata Barau Jibrin wanda ake ta kwarmato a kan shi, ba ma shi ne kan gaba wajen zakewa akan wannan ƙudurin dokar ba. Abu na biyu, ranar da aka ga sanata Barau Jibrin yana magana da indimi, ba suna magana ne akan tabbatar da doka ba, a suna magana ne akan a karɓi dokar ko kar a karɓe ta, ta shigo hannun majalisa ko kar ta shigo. Ka je ka bi kafafen yaɗa bayanai, an sa bidiyon, ka je ka saurara da Turanci suka yi magana. Idan baka ji ka nemi masu fassara da kai da su su fassara maka, in kuma kana ji ka saurari abin da suke tattaunawa. Ina aka samo inda ya zake akan magana har ake zuga masa zagi, ake tsine masa albarka cewa abin da ba daidai bane. To mu dawo, shin sarauta Barau Jibrin yana da wani alheri a cikin ƙasar nan ko bai da shi? Na san da yawan ku kun san lokacin da aka zo da wata ƙudurin doka a majalisa cewa za a hana Fulani da sauran ƙauyawanmu kiwo a gefen Abuja da kuma kaiwa da komowa da shanunsu. Jama'a an yi haka ko ba ya haka ba? Don Allah, akwai wanda zai iya gaya min wa ya tahiye kusan minti 15 yana fatattakar wannan doka ba za a tabbatar da ita ba a majalisa? Akwai wanda zai iya gaya mu? To wanda ya wannan abin shine sanata Barau Jibrin. Shi ya tashi ya miƙe ya ce wallahi uban kuturu ya yi kaɗan balle na makaho. Yace ba wanda ya isa ya kawo wannan doka da za ta hana Fulani da sauran Hausawanmu zirga-zirga a cikin Abuja da gefen Abuja. Ka san da wannan? Akwai wata makaranta FCE Bichi, akwai wata makaranta FCE Zaria. Sanata Barau Jibrin ya kai ƙudiri sanda aka mai da su university, kuma a yankinmu na arewa suke. Ka je ka bincika, Bichi a cikin garin Kano take, ita kuma waccan ban san a wannan anguwa take ba, amma dai a Zaria take. Akwai tashoshin wuta da wannan bawan Allah ya kawo guda uku manya a cikin garin Kano, wanda ba iya Kano kaɗai za su ba wuta ba ko za su inganta wuta ba, kusan jahohin da suke wannan yankin gaba ɗaya za su mori da wannan wutar. Sanata Barau Jibrin ya kawo su manya-manyan tashoshin wuta, magana ake ta sama da biliyan 100. Ka san da wannan akan shi? Abin da ake zarginsa bai tabbata ba, domin ba a riga, to yanzu kan ma wani abin da ya ba da mamaki sake fito da matsalar fili. A zaman da ya yi na ƙarshe da 'yan majalisa ya dakatar da dokar gaba ɗaya, shi sanata Barau Jibrin ya ce a mai da ita sai an yi bincike, an bibiye ta, an tabbatar da me ke cikinta tukunna, ya dakatar da ita. A Fabio shugaban majalisa jiya ko hekaran jiya shi kuma ya zo ya ce ba wanda ya isa a dakatar da dokar. Ya dakatar da dokar jiya ko? Don Allah ka yi wa kanka adalci tsakanin shi da ya zo ya ce ya dakatar tunda akwai korafi da cece-kuce, da wanda ya zo ya ce uban kuturu ya yi kaɗan sai an yi ta ko ta halin ƙaƙa. Waye ne mutumin kirki, waye mutumin banza a cikinsu? Waye abin alheri tsakanin wanda ya ce ya dakatar da wanda ya ce dole sai an yi? irin waɗannan al'amura ne mutane ba sa bibiya in sun hau wayarsu in banda bincikar mata masu rawa da iskanci ba abin da suke bincika na ilimi ko na sanin harkar ƙasa da harkar al'amuran da suka shafi al'ummarsu ina aka kwana ina aka tashi bai dame su ba amma daga sun ji labari an yayata yasa Allah ya ce walau radduhu ila al-ilam ila madha ila ar-rasul wa ila ulil al-amri minhum ko la'alimahu alladhina yastanbitunahu da za su mai da irin wannan labarin zuwa ga annabawa hine cikin qur'ani da kuma labarin su dauke shi su kai wa waɗanda suka fi sanin abin sama da su Allah ya ce da waɗanda suka fi su sani sun fito musu da hakikanin me yake faruwa kai Allah mun gode maka da ka sauke mana al-qur'ani wallahi qur'ani ya karantar da mu komai sai dai mu watsar mu yi abin da muka ga dama saboda ka waɗannan su ne abin alkhairin da aka sani dangane da sanata Barau Jibril banda abubuwan da yake yi na raba mashina na raba motoci na gina masallatai da shauransu wannan ba ma yin sa wala Allah in mun faɗa maka ce siyasar sa ne ake gyarawa to mu faɗa abin da ya shafi kasar iya wanda ya shafi kasar kare mana muradunmu na Fulani da masu kiwo wannan matsala ce tasa ko matsala ce tamu gaba daya mayar da wasu makarantu FCE a mai da su university matsalar sa ne ko matsalar mu ne kawo tashoshin wuta manya waɗanda ake da buƙatar su matsalar sa ce ko matsalar mu dan me yasa waɗannan alkhairan nasa iya waɗannan kadai suka danna wannan abin da bai ma tabbata cewa ya aikata kuskuren ba tukunna waɗanda ma ake magana cewa su suka aikata su daban ne har ma sun fito suna bada hakuri su ga kafofin yaɗa bayanan nan duka suna yayatawa to sannan kai a Fabio ka ce he an tabbatar da wannan doka to muna zuba maka ido mu ga yadda za a yi ka tabbatar da ita za mu zuba ido mu ga yadda za a yi ka tabbatar da ita bayan ba a gama tantance ta aka tabbatar da alherin ta gare mu mutanen arewa ko sharrin ta ba to mu dawo bangaren mu arewa shin kan tsakanin ku da Allah sanata Barau Jibril shi kadai yake da matsala a matsalar arewa ko kuma gwamnonin mu da sauran yan majalisun mu gwamnoni da suka zo suka zaki cewa ba sa so a tabbatar da wannan doka dan Allah gwamnoni ya aka yi ba mu ji ku a lokacin da arewa ta rintsabe da kashe-kashe ba ba mu ji kun fito kun zake kuna haniniya akan cewa sai an dakatar da matsalar tsaro da take tabarbarewa a Najeriya ba wannan gwamna ne in banda shi zulum da muke ganin sa da zufa ya shiga yankin Goza da zufa ya shiga Madagali da zufa ya shiga kaza ya shiga kaza ya shiga kaza in banda shi wannan gwamna ne muka gani a arewacin Najeriya wanda ya zake akan wannan matsalar sai irin su duk kwaradda na jihar Katsina Allah ya saka masa da alkhairi wanda kwanakin baya ya fito yayi bayani cewa local gamman guda zaka same ta yan sandan da aka sa su tsaron wannan local gamman bindigar su kwata-kwata guda ɗaya ce ko guda biyu abin ya dame shi amma sauran gwamnoni ina kuke a lokacin da ake mana cin kashi da waka cika tashi a yankin mu na arewa da har za mu gane yanzu abin da kuka zake a kansa ba interest din ku kuke karewa ba interest din talakawan ku na arewacin Najeriya kuke karewa ta ya za a yi mu gane alwalar kifi dan Allah alhalin awurwa yake rayuwa ta ya za a yi mu gane alwalar kifi alhalin gurin rayuwarsa ruwa ne ma'anar magana in baka gane ba ta ya za a yi mu gane kai mai zakewa ne akan muradin arewacin Najeriya da talakawa amma ba mu taba jinka kana hakilo ba sai yanzu muna tambayar ka ya kai gwamna muna tambayar ka ya kai gwamna ko kai waye gwamna muna tambayar ka ta ya akai muka gane haka tattare da kai sannan lokacin da aka saka mana subsidy wannan gwamna ya fito idan dai yana kara muradin arewa ne ya fito ya ce sai an ce da subsidy sai an saka sai an mai da subsidy waye ne shi shin wannan subsidy tsakanin ku da Allah matsalar sa talakawa ya fi shafa ko kuma yan siyasa manya talakawa ya fi shafa shi ne amsar wannan gwamna ya fito yake hakilo akan cewa sai an dakatar da shi na rantsi da Allah da mutane sun san abin da gwamnonin nan suke mana na waka cika tashi wallahi ba wanda zai taba sanata barau jibrin akan wannan abu wadannan akabira muzrimi hadin sune abin tabawa na rantsi da Allah domin duk wata fitina ta arewacin Najeriya mafi yawanci su suka saka ta yanzu ko kun san sanata barau jibrin yana daga cikin wanda ya wuce gaba akan gyaran mutan nan ka je kai bincike yana cikin wanda yafi zakewa akan sai an gyara wutar kasar nan wutar yankin arewa kuma lokacin Obasanjo aka yi wani abu na cutar da yan arewa mutane ba su sani ba aka kwashi dukiyar jihohin nan guda 36 aka je aka yi wani independent power station a ainihin wato yankin kudu wasu tashoshin wuta ne aka yi su wanda wai za su inganta wutar kudu in an gama sai a zo a sake yin su a arewacin Najeriya tun lokacin Obasanjo aka yi wannan abun su sun samu wuta ingantacciya da nake maka magana amma mu nan har yanzu arewa mun gagara samu wannan shi ma laifin sanata Barau Jibrin ne sanata Barau Jibrin din nan bincike na ya gano cewa tun da yake zabe a yankin sa bai taba faduwa ba tsakaninku da Allah bari mu buga muku misali da wanda za ku fahimta tun da ku a Gombe kuke tunda goje ya shiga siyasa yake ake zaben sa a sanata ya taba faduwa tsakaninku da Allah me yasa goje bai taba faduwa ba tsabar zaluntar jama'ar sa ne ko tsabar kyautata musu to ku kwatanta shi da sanata Barau Jibrin kaje kai bincike kaje kai bincike ai anan Gombe kake kuma ka san waye goje ka san ko me yasa har yau al'ummar yankin sa suke kaunar shi akwai wanda na taba ji yana fada yana cewa idan da ana tsaye da dan taure takara idan goje ya tsayar musu da dan taure takara billahi da yake sun zabe shi cutar da su yake yi ko amfanin su yake yasa suka yi masa wannan shaidar to kaje ka binciki waye sanata Barau Jibrin a yankin shi ko da haka shine abin da nake magana cewa zaka iya tsammanin wuta a makera na rantsi da Allah sai kaje ka same ta a masaka baka sani ba rahin binciken ka da saurin hawa kan magana ba tare da ka san me yake faruwa ba yasa kake irin waɗannan maganganu mas'aloli da yawa a ƙasar nan waɗanda suke yin su daban waɗanda ake zagi daban saboda haka yana da kyau mu dinga sanin me muke yi kuma yana da kyau mu san suwaye shugabannin mu azzalumai ko shakka babu akwai azzalumai a ƙasar nan da Allah bari mu baku wata misali budget din kudin Najeriya ko budget din Najeriya na bana naira trillion 27 ne zuwa 28 abinda aka ware wa bangaren ilimi naira trillion 1 da billion 500 da miliyan kaza da kaza da kaza ma'ana dai trillion 1 da rabi don Allah jama'a idan adalci muke yi a ce kudin da ya kai naira trillion 29 ko da 8 ko da 7 da wani abu al ikhtilafir riwayat a ce abinda aka ware wa abu mafi muhimmanci a kasar mafi muhimmanci shine ilimi a ce kaso 5 domin in ka kwatanta abin zuwa percentage kaso 5 da wani abu ne cikin 100 aka ware wa ilimi wannan ma laifin sanata Barau Jibrin ne ko kuma a'a laifin mu ne na manyan mu na yan arewa da manyan mu waɗanda ake ba wa mukamai suna gari ake cutar da mu harkar lafiya ita ma ka duba yadda muke a baya a duniya a harkar lafiya a baya a duniya a harkar tsaro a baya a duniya a harkar ilimi to da ilimi da lafiya kwata-kwata abinda aka ware musu ba su kai trillion 3 ba ko ba su wuce trillion 3 ba gaba daya a cikin trillion 20 da wani abu wanda su ya kamata su cika so mafi tsoka saboda da su ne ake haka tattalin arzikin kasa da al'ummar kasa ake gina su su ya kamata a ware wa kaso mai tsoka ina sanatocinmu ina gwamnoninmu aka yi mana wannan kashe mu raba din ina waɗanda suke jin cewa su suke kicin arewa aka yi mana wannan abin kuna ina sai yau ne bawan Allah bai san hawa bai san sauka ba kawai dan ya zama mataimakin majalisa kuma a ranar da aka karɓi wannan kudin yau da a ce fa a Fabio ne yake kan kujera da dahi za a yi wannan musun. Haka ne dokta ko ba haka bane? Domin shi ne shugaban majalisa, shi zai tsayar zama. To amma kasantuwar baya gari ya sa damashi zai zama, shi ne dole zai karɓi wannan zama, zai karɓi waɗannan baƙi. A wannan ne fa aka yi ta cece ku ce akan wannan bawan Allah. To mu yi bincike mu tabbatar da wannan abu tukunna ma ya tabbata ko bai tabbata ba, zakewa ya zake ko bai zake ba, kafin mu zo mu ce wani abu a kayinsa. Saboda haka muna jan hankalin mutanen arewa, na rantse da Allah idan wannan abun akwai cutarwa a ciki kuka bari ya tabbata a arewacin mu, na rantse da Allah mun dinga tsine muku albarka kenan, har duniya ta nake wallahi ba za mu yarda ba. Kar ku ji muna cewa sanata Barau Jibrin bai yi laifi ba, ko kuma a'a mas'alar da ake tuhuma sa dahi bata tabbata ba. Ku dauka cewa idan bincike ya tabbatar da cewa akwai cutarwa a cikin wannan abun a yankin mu, a yankin mu, za mu bar ku, na rantse da Allah ba za mu bar ku ba. Sannan malamai suka ce yanzu ko kun san kaso 70 da wani abu na bangaren mutanen da suke rayuwa a arewa matasa ne, kuma kaso 80 da wani abu ma'aikata ne, kuma kaso 80 da wani abu na ma'aikatan masu aikin karfi ne, ba masu aiki ne na gwamnati ba. Wannan shine abin da National Bureau of Statistics ta tabbatar, NVS, akan al'amura na alƙaluma na ƙididdiga na yankin arewa da kuma Najeriya ga baki ɗaya. Sannan ko kun san amunan a arewa a cikin matasanmu kusan kaso 65 zuwa kaso 70 ba sa zuwa makaranta, kuma jihar Yobe ita tafi ɗaukar kaso mai yawa domin tana da kusan kaso 27 cikin 100 na waɗanda ba sa zuwa makaranta kwata-kwata, ko kuma suke da matsalar zuwa makaranta. Akwai jihar da take kaso 19 cikin 100, akwai wacce take da kaso 18, akwai mai 20 da wani abu. Waɗannan duka laifin Barau ne, ba laifinmu ne na mu ɗan arewa ba, da manyanmu waɗanda suke cutar da mu. Ina za mu je da wannan ƙididdigar? Amma ko kun san jihohin South-South da South-West da South-East da sauransu, abinda ake ƙididdiga na waɗanda suke zuwa makaranta suke samun ilimi kaso 96, kaso 97, kaso 94, kaso 90, na waɗanda suke da ilimi suke zuwa makaranta. Mu kuma namu waɗanda ba sa zuwa ne kaso 90. Ina kuke manyan arewan da kuke cewa kuna kishin mu? Ku je ku bi ƙididdigar NBS, ko ba kwa bincike ne, ba kwa karatu ne? Ku je ku bi ƙididdigar NBS mai ta fitar na 2024 ɗin nan. Ina kuke lokacin da aka yi budget aka turmishe mu, aka danne mu, abu mafi muhimmanci aka bashi mafi ƙarancin kuɗi, kuna ina? Wanne mataki kuka ɗauka? Da har yanzu za mu fahimce ku gwamnoni cewa abinda ake kokarin tabbatarwa a majalisa da gaske ba interest ɗinku kuke karewa ba. Na saurari wata magana ta ɗaya daga cikin masana, yace daga cikin abin, yace tabbas idan har yadda aka faɗi dokan nan haka yake a kunshe, yace wallahi akwai matsala. Yace amma mun muka jawo kanmu, yace domin waccan magana na ɗauko na maganar samar da wato power station a ɓangaren kudu da sharaɗi da alƙawarin cewa in sun zauna za a dawo mu ma a yi mana, yace wannan abin ya cutar da mu. Kuma mutanenmu na arewa sun gagara ɗaukar mataki, su yanzu sun samu ta ingantacciya, amma mu mun gagara samu. Yace na biyu, hanyoyin sufuri da manya-manyan ayyuka ko a zamanin Buhari su aka yi wa, kuma mutanenmu na arewa suna nan. Domin a lokacin Buhari san da ya ba da mukami ɗai guda 86, akwai harkar tsaro ya ba da babban mai kula da ita, harkar ilimi ya ba da babban mai kula da ita, harkar abin nan lafiya, harkar abin nan, harkar kuɗi, duk wani abu da ka sani mai amfani, wannan dattijan daura mai gaskiyar daurar, duk da gaskiyarsa ta daura ce, amma san da ya ba da waɗannan abubuwan mutanen arewa. Me kuka yi? Yace to wannan abin ya ƙara kashe mu. Yace ga hinan yanzu ba lokacin Buhari sun samu titina na sufuri da komai, yanzu ma ana musu manya-manyan ayyuka, an watsar da arewa sun gagara ɗaukar mataki. Shin tsakaninka da Allah, ni Adam Muhammad al-Mulaqab bil Albani al-Jambawi, ni zan tafi Abuja in je in ce wa shugaban kasa sai kai kaza sai kai kaza sai kai kaza idan kuna so ne muku haka ku zabe ni 2027 ku ga aiki da cikawa billahi amma ba zai yi wannan nan kan minbari kace wai ni zan sa sai an yi wadancan abubuwan ba wadanda aka ratayawa abin ai suna nan dan me yasa ba su yi ba wannan yana daga cikin matsalar mutanen mu da yau suka kasa garewa me ne hakikanin matsalar mu ba tukunna ga inda wuta take an je ana zuba ruwa a wani guri daban sannan yace abu na karshe bodojin mu aka zo aka rufe yace da aka rufe bodojin mu sai ya zama duk abin da yanzu zaka shigo da shi kasar nan ta ina zaka shigo da shi ta Lagos tare da cewa an rufe bodojin nan da kyakkyawan niyya ko shakka ba ma yi amma tun da manufar ba ta cimma ba a cimma ta ba a bude su mana manufar ita ne ana zargin shigo da makame ta waɗannan bodoji wannan ya haifar da rahin tsaro a arewa dan Allah in tambaye ku da aka rufe bodojin abin karuwa yake ko raguwa yake karuwa yake har zuwa yau dinnan kuma karuwa yake to me ya amfanin rufewa kai kofar daure da haka bude mana bodoji kafin ka sauka sai aka tafi aka bar su a kulle sai wanda bai yankin arewa ya zo shi kuke tsammanin zai bude muku a shekaran hauka ma ya cije ku wallahi dan haka sai masana suka ce wannan dalilin yasa jihar Lagos da sauran waɗanda suke makwabtaka da ita suna kawo rabano suna kawo abubuwa na shigowar kuɗi wa gwamnati da yawa dan haka duk abin da za a yi rabo na wannan tax din su za su samu kaso mai yawa yace tabbas da gaske ne yace amma waye mana wannan waye kashe mu su waye suka bar mu a cikin wannan halin shine kawai abin tambayar ina ce nan idan mutun ya tashi a majalisa yana kokarin kare muradin mu zagin sa ma ake ba a goyen bayan sa a kasar yanzu ka duba gudaji ka zaure karfi da yaji bawon Allah nan sun mai da hi khabaru kana ko labarin sa yanzu baka ji waye taso cikin manyan arewan ya tsaya masa yace ko da bai ci zaben sa ba sai an bashi wani mukami saboda ne gaskiya ne makaryatan banza munafikai kawai waye tashi da aka yi kullun kulla aka kada shi a jam'iyya aka hana shi fitowa takara waye fito a cikin ku yace saboda budaji ka zaure yana da kokarin kare muradin arewa bari a tsaya a tsayin daka sai an bashi mukami waye wannan munafikai munafikan banza kawai ku ba ku yi ba kuma ku zo kuna yarfa wani abin da bai yi ba daga karshe wannan mas'alar muna bincike akan ta ba mu gama ba iya abin da na iya bincikowa zuwa halin yanzu shi na faɗa kuma za mu ci gaba da bincike akan wannan mas'alar wallahi kowa yake da hannu wajen cutar da arewa ba za mu bar shi ba amma kuma wannan ba lazimi bane kuma da zai sa mu je mu dinga ante maganganu akan wani alhalin laifin da ya aikata bai tabbata ba wannan ba adalci bane Allah kuma ce waye wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kyamar wani ko kun san ita harkar siyasa irin wannan idan ta taso wani dama dan karamin abu yake jira ya yarfawa na bai yi kaza ba ko yayi kaza saboda ya bata mar suna ya wargaza mar sha'ani to ina so da ni da kai tunda mu da awa muke ba siyasa muke ba tunda mu karantarwa muke ba yan siyasa bane ba mu akalla ya kamata mu bambanta koda da kaso 20 cikin 100 ne ko 30 cikin 100 da waɗanda suke yan siyasa za su yarfa magana yadda suka ga dama akan mutun saboda kawai ya saba wa ra'ayinsu yana da kyau mu zama mana da bambanci ba daidai bane ya Allah muna roƙonka idan wannan kuduri da aka kawo shi majalisa zai amfanar da arewa da al'ummar arewa Allah ka tabbatar da shi idan wannan kuduri da aka kawo zai cutar da arewa da mutanen arewa Allah ka wargaza shi Allah ka daidaita shi idan wanda suke kare wannan kuduri da gaske ne suna da kyakkyawar niyyar cewa wannan abin zai amfanar da arewa Allah ka taimake su akan manufarsu idan wanda suke kyamar wannan kudirin da gaske suke yi wannan abin zai tutar da arewa da mutanen arewa Allah ka ba su nasara wannan ita ce kawai matsayar mu dan mu ba ƴan hauragiya bane ba yan siyasa bane wanda gaskiya gaskiya ce ƙarya ma gaskiya ce mu ba haka muke ba gaskiya kuma su zama da ita ƙarya ƙarya kuma su mai da ita gaskiya mu ba haka muke ba kawai muna addu'a duk abin da ya buya a cikin wannan lamari wanda bamu gane ba ko bamu fahimta ba ya Allah ka fahimtar da mu idan na cutar da mu ne Allah ka wafa sha'anin abin ya Allah duk abin da ya bayyana gare mu muka fahimci na alheri ne ko da mutane ba sa so Allah ka tabbatar mana da wannan alherin ya Allah wannan kawai ita ne ya matsayar mu za ku mu ci gaba da addu'a kuma za mu ci gaba da bincike har zuwa sai an je karshen wannan abu yanzu dai abin da ya bayyana shi sanata Baro Jibrin ya ce an dakatar shi kuma Afabio ya ce ba wanda ya isa ya dakatar to daga nan kadai in kana da hankali sai ka gane wa yake so ayi waye baya so ayi Allah ya shirye da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وصووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله